Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Alhamis 29 ga watan Nuwamban shekarar 2018 akan mitoci 40 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango da 100.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma su kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba, Baba Yakubu Makeri ne tare da Alheri Grace Abdu, za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
To, Baba, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da sakataren tsaro Jim Mattis sun ba da bahazi gaban majalisar dattijai dangane da kisan Jamal Khashoggi a wani zama da majalisar ta yi a kadaice. Waɗansu kafofin watsa labarai sun kaddamar da wani dandali na haɗin gwiwa ta hanyar sadarwar intanet a Najeriya da nufin daƙile yayata labaran ƙarya lokutan zaɓe. Kana shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana jiya Laraba cewa ba za a kawar da shakkun yi wa shugaban yakin neman zaɓensa a shekara ta 2016 Paul Manafort a Hawa ba.
Kanun labaran kenan. A lokacin da yake ziyara a jihar Borno, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya lashe takobi sai ya ga bayan Boko Haram kwata-kwata.
Eliminating Boko Haram from the face of the earth.
Ina kuma kira ga rundunarmu da kada su yadda a karkatar masu da hankali su tsaya kan aikinsu tukuru daga ganin cewa sun kawo da yayan kungiyar Boko Haram a bayan ƙasa baki ɗaya.
Sojojin Najeriya sun fatattaki mayakan Boko Haram tsakanin makonni biyu, amma duk da haka wannan yaƙi da Boko Haram yana ƙara huskantar koma baya. To, ko menene mafita?
Dole ya kira wannan manyan hafsoshi na sama da na ruwa da na ƙasa da kuma shi Chief Defence Staff su zauna da su a tattauna. Maybe akwai wasu matsaloli wadda shi shugaban kasa bai sani ba.
Bayan haka za ku kuma ji gwamnatin tarayyar Najeriya ta baiwa rundunar kasar kwangilan gina wasu gadoji da hanyoyi a arewa maso gabashin kasar. Bayan haka Alheri Grace Abdu za ta kawo mana shirinta na domin iyali, amma duk sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Sakatare Mike Pompeo ya faɗa jiya Laraba cewa bai ga wata alaka tsakanin sarkin Saudiya mai jiran gado Mohammed bin Salman da kisan da jaridar ƙasar Saudiya, wato da kisan da aka yi wa ɗan ƙasar Saudiya Jamal Khashoggi da aka yi a ofishin jakadancin Riyadh da ke Turkiya cikin watan Oktoba ba. Pompeo da sakataren tsaron Amurka Jim Mattis sun ba da bahasi gaban majalisar dattijai dangane da batun a kadaice. Daga baya Mattis ya ce babu wata shaida da ta danganta yariman da kisan ɗan jaridan, sai dai 'yan majalisar dattijai da dama ba su gamsu da bayanan nasu ba. Rob Coker, ɗan jam'iyyar Republican, ya ce iya saninsa babu wani ɗan majalisar dattijan da ya yarda cewa yariman ba shi da hannu a kashe Khashoggi.
I don't think there's anybody in the room that doesn't believe he was responsible for it, and MBS is not taking ownership.
Eh, ban yi tsammani akwai wani a ɗakin nan da bai hakikanta cewa yana da alhakin kisan ba. 'Yan majalisa da dama sun nemi sanin abin da ya hana daraktan hukumar leƙen asiri ta ƙasa Gina Haspel zuwa wajen domin ba da bahasi. Ɗan jam'iyyar Democrat Robert Menendez ya bayyana rashin bayyanarta gaban majalisar da abin ban haushi.
Let me just say that not having Gina Haspel, the CIA director.
Yace bari in fadi cewa rashin zuwan Gina Haspel, director hukumar leken asiri, a wannan zaman ba wani abu bane illa rufa-rufa. Ba a so a amsa tambaya mai muhimmanci da 'yan majalisar dattijan suke da ita akan kisan Jamal Khashoggi da kuma abin da ya shafi dangantakar Amurka da Saudiya. A halin da ake ciki kuma, majalisar dattijan Amurka ta kada kuri'a da gagarumin rinjaye kan kudirin da zai kawo ƙarshen goyon bayan sojin da Amurka take ba rundunar haɗin gwiwa da ƙasar Saudiya ke jagoranta da ke yaƙi a Yemen. Kuri'a da aka kada jiya Laraba da ta sami amincewar 'yan majalisa 63, 37 kuma suka nuna rashin goyon baya, na nufin majalisar dattijai za ta iya fara muhawara kan kudirin mako mai zuwa. 'Yan majalisar da dama daga jam'iyyun Democrat da Republican ba kawai sun damu dangane da halin kuncin da yakin Yemen ya jefa al'ummar kaɗai ba, amma suna jin takaicin yadda shugaba Donald Trump yake ɗari-ɗari da hukunta Saudiya sabili da kashe ma'aikacin jaridar Washington Post Jamal Khashoggi. Jiragen da rundunar haɗin gwiwa da Saudiya ke jagorantar ke amfani da su wajen kai hare-hare kan 'yan tawayen Houthi sun hada da makaman da ake saya daga Amurka. Sun kuma kashe dubban farin kaya a Yemen, suka lalata asibidai, suka shafe waɗansu unguwanni ma baki ɗaya. Amurka tana kuma samar da bayanan leƙen asiri ga rundunar haɗin gwiwa. Akalla ƙungiyoyi 15 ne a Najeriya suka ƙaddamar da wani dandali na haɗin gwiwa ta hanyar sadarwar intanet jiya Laraba da nufin daƙile yayata labaran ƙarya yayin da ake shirin gudanar da babban zaɓe na ƙasa a watan Fabrairu. Dandalin da ake kira Crosscheck Nigeria ya haɗa kan ɗakunan labarai da za su riƙa bincike bayanai da ake ta baba a kai, musamman waɗanda ake yayatawa ta hanyar sadarwar intanet. Wani shirin jami'ar Harvard ne da ake kira First Draft ya nemi wannan haɗa hannun da nufin yaƙi da labaran ƙarya a ƙasashen duniya, tare da haɗin gwiwar cibiyar wallafa rahotanni da ake yaɗawa bayan gudanar da cikakken bincike ta ƙasa da ƙasa a Najeriya. Za a wallafa rahoto a dandalin ne bayan akalla kafofin watsa labarai guda 5 da ke ƙarƙashin wannan shirin sun amince da sakamakon binciken. Izuwa yammacin jiya dai labarai 2 ne kawai aka wallafa a wannan dandalin. Ɗaya wanda yake musanta wani labari akan shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin da wani shafin sadarwar Facebook na boge da aka kafa da sunan tashar labarai ta Al Jazeera, da kuma wani da aka binciko waɗansu hotunan da wani ɗan siyasa a Najeriya ya wallafa inda ya yi ƙarya cewa rundunar sojin Najeriya wannan hoton na rundunar sojin Najeriya ne take kaiwa ƙungiyar Boko Haram hari. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan majalisar dokokin Amurka suna matsa wa gwamnatin Rwanda lamba kada ta ɗaure 'yar siyasar nan Diane Rwigara, wadda take fuskantar ɗaurin shekaru 22 a gidan yari bayan da aka same ta da laifin tawaye da kuma zamba. Ranar 6 ga watan Disamba za a yankewa Diane tsohuwar 'yar shekar takarar shugaban ƙasar hukunci tare da mahaifiyarta Adeline Rwigara. An yi wa matan biyu ne shari'a ranar 7 ga watan Nuwamba nan. Aka kuma samu mahaifiyar da laifin tawaye da kuma cusa ra'ayin kyamar wata ƙabila. 'Yan sanda sun tsare su a watan Oktoba shekara ta 2017, aka kuma ɗaure su na tsawon shekara guda. Kana aka ba da belinsu watan da ya gabata kafin fara shari'ar. Suna zaune a gida Kigali babban birnin ƙasar, inda aka taƙaita musu tafiye-tafiye. Diane ta tsaya takarar shugaban ƙasa a bara, inda ta ƙalubalanci shugaba mai ci yanzu Paul Kagame, amma aka hana ta ci gaba da takara bayan da jami'an zaɓe suka yi zargin cewa an sa hannun da aka yi a waɗansu takardu da aka buƙata na boge ne. Aka kuma kama mahaifiyarta sabili da kushewa gwamnati ta hanyar sadarwa ta WhatsApp.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da yake buɗe wani taron shekara-shekara na babban hausar sojin Najeriya a Maiduguri, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wa sojojin ƙasar alƙawarin ba su duk abin da suke buƙata domin cin nasara a yaƙi da suke yi na Boko Haram. Saboda babban aiki da gwamnatinsa ta sa a gaba shi ne batun tsaro. To ko menene shugaban yake ci gaba da cewa gare ka Haruna Dauda?
Ya ce jami'an sojin ƙasar sun samu nasarori a fannonin tsaro da dama.
Return of internally displaced persons and the gradual return to normalcy here in the northeast.
Yace ciki har da kubuto da waɗanda aka yi garkuwa da su, maido da ƴan gudun hijira da ma maido da zaman lafiya a shirin arewa maso gabacin ƙasar. Yace wannan ofasa na jami'an sojan ya daidaita harkokin tsaro a yankin Niger Delta da wasu ɓangarorin ƙasar da ma batun makiyaya da manoma.
There has been a remarkable improvement in the security situation in the northeast since 2015. when this administration came into government.
Shugaba Buhari ya ce akwai ingancin tsaro sosai a wannan shiya tsarin maso gabacin kasa tun daga shekarar 2015 a lokacin da wannan gwamnatin ta haura ga mulki, kuma jami'an soja suna daya daga cikin waɗanda suka bada gudumawa wajen samun wannan zaman lafiyar. Dole ne in yaba muku.
Of course aware that in the recent months and in recent days there have been some operational losses in the northern part of Borno.
Ko da shike ina da sanin cewa a cikin yan kwanakin nan ko kuma yan watannin nan an nan samu kuma baya arewacin Borno, musamman ma a ƙauyukan Jili da Arege da kuma Metali. Duk da cewa na san kuna iya naku kokari kuma da martani, na haka ina mai muku albashir cewa za mu taimaka muku da duk abubuwan da kuke bukata na ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsala.
I want to encourage our troops not to be distracted by whatever speculations, but to remain focused and committed to the task of eliminating Boko Haram from the face of the earth.
Ina kuma kira ga rundunarmu da kada su yarda karkatar musu da hankali game da wasu dita-dita da ke yawo, su tsaya kan aikinsu tukuru da ganin cewa sun kauda yayan kungiyar Boko Haram a bayan kasa baki daya. Shugaba Buhari ya kuma umarci babban hafsan sojan kasar da su yi aiki kafara da kafara da sauran manyan hafsosin sojan kasar don cimma abin da suka sa a gaba. Daga bisani dai shugaba Muhammadu Buhari ya ziyarci asibitin soja da ke Barikin Mai Malari, inda ya gaida wasu jami'an soja da suka samu raunuka daban-daban daga filin daga. Sannan ya kuma yi wa wasu kananan jami'an sojan jawabi a filin faretin sojan da ke Barikin Mai Malari. Sai dai a lokacin da yake wannan jawabin ne, wasu kananan jami'an soja suka yi yunkurin jan hankalin shugaba Muhammadu Buhari da nuna rashin jin daɗinsu game da wasu al'amura da ke tafiya. Sai dai shugaba Muhammadu Buhari bai saurare su ba, kuma babu wani damar da aka baiwa wani jami'in soja da ya yi bayani game da al'amuran da ke damun nasu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda. Rundunar sojojin Najeriya ta ce mayakan Boko Haram suna amfani da kwaramin jiragen leƙen asirin nan, kuma suna samun taimakon wasu mayaka daga kasashen waje. Daga Abuja ga Hassan Mai da Kaina da ƙarin bayani.
Cikin sanarwar da ta fitar a daren jiya, rundunar sojojin Najeriya ta ce ta lura cikin watanni biyu zuwa uku da suka gabata, mayakan Boko Haram sun ƙara ƙaimi wajen amfani da kuraman jiragen leƙen asiri marasa matuƙa don satar bayanai daga gare su. Sanarwar kazalika ta ce mayakan ƙasashen waje suna tuttuɗowa cikin Najeriya don dafawa 'yan Boko Haram ɗin. Sanarwar ta ce mayakan Boko Haram daga ranar 2 ga wannan wata na Nuwamba zuwa 17 ga watan sun kaiwa dakarun Najeriya hare-hare a Kukawa, Ungoshe, Kareto da Gajiram. Amma sojojin ba ma sun tsare yankunan kadai ba ne, amma sun karkashe da dama daga cikin waɗannan mayaka na Boko Haram. Ko da yake su ma 'yan Boko Haram ɗin sun kashe sojoji 16, ƙarin wasu 12 kuma sun samu rauni.
Despite the recent setback in Metele, our successes still manifest from our operations.
Babban hafsan rundunar sojojin Najeriya kenan, Lieutenant General Tukur Buratai, ke bayanin cewar duk da kuma bayan da suka samu a Metele, nasarar da suke samu a yaƙi da 'yan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya na ƙara samun ci gaba sosai, kuma za a ci gaba da ƙoƙarin gamawa da 'yan Boko Haram ɗin a gaba ɗaya. Professor Muhammad Tukur Baba ƙwararre ne kan yaƙi da ta'addanci.
Wannan ƙungiya na Boko Haram sun sake yunkurin kawo matsala da suka saba a ƙasar nan. Kuma lalle gaskiya ya kamata ne mu tambayi kanmu me ya kamata a yi, me yake faruwa, me bayan nasara da aka yi aka samu kuma koma baya.
Masanin tsaro Air Commander Baba Gamawa na ganin akwai abin da ya kamata a ce an yi.
Shugaban ƙasa shine Commander in Chief of the Armed Forces na Najeriya nan. Dole ya kira wannan manyan hafsosi na sama da na ruwa da na ƙasa da kuma shi Chief of Defense Staff su zauna da su a tattauna. Maybe akwai wasu matsaloli wadda shi shugaban ƙasa bai sani ba, amma idan ya zauna da su tare one in one a tattauna, a san meye matsalolin, a ga wata hanya za a bi domin a samu a ci gaba, a tafi tare, a tsira tare. Ina ga wannan shine zai mana maganin wannan matsala.
Hassan Mai na Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tuma da la'agaida Hassan Mai na Kaina. A daidai lokaci da gwamnatin Najeriya ke ƙara himmantuwa a yaƙi da Boko Haram, a wani bangare kuma gwamnatin tana ci gaba da inganta rayuwar al'ummar yankin Arewa maso gabashin Najeriya wanda yake ya daidaita. Umar Faruk Musa yana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A tsari na baya-bayan nan dai za a gina waɗansu manya-manyan gajoji ne da ya haɗa yankuna daban-daban na Arewa maso gabacin Najeriya da sauran ɓangarorin Najeriya, kamar yadda minista a ma'aikatar ayyuka ta gwamnatin tarayyar Najeriya Suleiman Zarma yake bayyana mana bayan da ministan ministoci ta Najeriya ƙarƙashin jagoranci Ms. Professor Yemi Osinbajo suka kammala taronsu na mako-mako a daidai lokacin da shugaba Muhammadu Buhari yake yankin Maiduguri da Chadi domin ɗaukar matakan kawo zaman lafiya a yakin da ake yi da 'yan ƙungiyar Boko Haram.
Akwai gadoji guda uku a jihar Arewa maso gabashin Najeriya wanda lokacin da Boko Haram suke kan kaifinsu sun lalata wa'annan gadoji. To wa'annan gadoji ma an bada su gyara. Akwai hanyar tashi daga Maiduguri zuwa Bama, akwai gada a gurin wanda an bada gyaransa, akwai gadar Limankara wadda babban gada ce kowa ya san lokacin su 'yan Boko Haram kusantunga suka yi a gurin. Akwai kuma gada a jihar Gombe, ita ma da aka bada gyaranta. Alƙaluma in ka hada duka kudin wannan gyaran gadoji guda uku ya kama miliyan 813 da ɗan ɗoriya. Suwa aka ba gyaran wannan gada? Akwai kamfani na rundunar sojojin Najeriya wanda ake kiran su Surface na Engineering Limited, na sojoji ne, dukkan ma'aikatan sojoji ne. Ko saboda inda ake neman a aikin guri ne da yake tare da matsaloli, har yanzu mutane na tsoron zuwa, kowane ɗan kungila ka bashi ba zai je gurin ba. To tunda sojoji suna da wannan ilimi, suna da kayan aiki, sannan kuma aikin su ne dama tsaronmu, so aka ce to a ba mai aiki aikinsa ya je yi shi. So ba sa bukatar wani ƙarin kuɗi na cewa a za su tanadi jami'an tsaro, saboda wannan kamfanin sojoji su za su gudanar da wannan aiki, kuma duka ayyukan za su ƙare shi ne cikin wata takwas in Allah ya yarda. Duk duniya rundunar soja tana da masu gyaran hanya, tana da masu gine-gine. Galibi su ba sa zuwa sai idan lokacin ɗin yaƙi ana bukatar a yi gada domin a tsallaka a je wani wuri, ko a buɗe hanya a je a wani wuri. To yanzu zaman da ake ciki a Najeriya ba lokacin yaƙi ba ne, ba sa wannan ayyuka, saboda haka suna zaune ne a ofisoshinsu. Wannan aiki da muka ba su zai yi abu guda biyu: na ɗaya zai ɗan sama musu ɗan kuɗin shiga kaɗan, na biyu zai sa jami'an da suke wannan aiki su ma iliminsu ya ƙaru wajen yin wannan aiki, sannan kuma za su biya muradun mutumin Najeriya.
Alhaji Suleiman Zarma kenan, minista a ma'aikatar ayyuka ta tarayyar Najeriya. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa, waɗannan shirye-shiryen dai da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ƙarfe 12 ne da minti 18 na dare, ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka tauka huwa. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da, menene duniya, menene dadin duniya, menene duniya, menene dadin duniya.
Lalle da sassahen nan an gaya mana a nan kusa da tumur mutane da ba san ko su wane ne ba sun zo sun tahi da mata, ƙananan mata 15. Ina ji Hanagamba ne mafi yawansu. Akwai wani gari da ake ce ma Bage, shi ma sun zo garin bare-bare ne sun tahi da mata 3. To kana tune a tumur an zo an kashe mutane 8. To yanzu muna cikin ɗarɗar, mutanen tumur sun ƙiraye mu, sun ce na mana in ba a ɗau mataki ba suna gudu, mutane da suke nan kasuwatse.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Asabar da ta gabata, waɗansu 'yan bindigan da ba a san ko su wane ne ba suka yi awon gaba da wasu 'yan mata 15 a ƙauyukan da'irar tumur da ke yankin Difa da daddare. Baya ga wannan kuma aka yi garkuwa da waɗansu ƙananan yara guda 2 a birnin Ƙwanni. da waɗanda suka sace su suka buƙaci a biya su naira miliyan 10 kwatankwashin sefa miliyan 15 a matsayin kuɗin fansa. Sai dai aka dace aka saki waɗannan ƙananan yara a daren Litinin. To a daren Litinin ɗin har wa yau kuma aka sami rahoto da ke nuni da cewa biyu daga cikin 'yan matan da aka sace a daren Juma'a 25 ga wannan watan sun yi nasarar tserewa daga hannun 'yan bindigan da suka yi garkuwa da su. Wannan lamarin ya yi matuƙar tayar da hankalin jama'a da suka nemi hukumomi su ɗauki matakin magance matsalar, abinda kuma shirin namu zai mai da hankali kenan a yau. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na musamman da wakilinmu Sulaiman Munibarma ya haɗa mana.
Kwanaki 500 kenan bayan sace rukunin farko mai kunshe da mata da yara ƙanana kimanin 39 a ƙauyen Ingalewa, abinda 'yan majalisar dokoki daga mazaɓar wannan yanki suka yi tur da shi. Ahmed Ben Hamada na mai magana da yawun waɗannan wakilai.
Kun ji a Tumur an kashe wajen mutum 8, hallo an zo an ɗauki 'yan mata 15. Akwai 'yan mata nan Gilewa guda 39 suna can, yanzu ga 15 sun tahi. Mu jihar Difan nan ba mu san menene wai matsalar mu. So 7 aka kawo hari a Tumur, so 7 ana hari a cikin shekarar nan.
Ƙungiyoyin kare haƙƙin mata sun bayyana kaɗuwa da yadda wannan al'amari ke ƙara tsananta, duk da cewa doka ta haramta cin zarafin ɗan adam a nan Nijar, kamar yadda shugabar ƙungiyar SOS 5 mai yaƙi da gallazawa mata da yara ƙanana Hajiya Maryamu Musa ke ƙorafi a kai.
Yaran ga wani avenir ke gare su tunda ba lakwar ba za su yi, ba a san ba unhwanin da mazan da suka ɗauke su za su yi tunda ba tare da uwayensu ba. Ka gani ana musu faɗi, ana musu cikkuna, babu abin da ba a musu da auren dole. Ka gani wa'annan da aka ɗauka an ci bau'in yanda aka yi musu, yanzu Ingelewan ma nasu haka ake na ana musu, waɗanga ma haka za su musu. Kenan rezon guda ne ya yaɗu ko ina jaha-jaha, tunda hakkashi ana ba su, wasu hakkashi ya ake in sun hana kansu mata sai kaga an kashe su. Tunda wata ɗiya mace sai dai ka kashe ta bisan mutuncinta, wallahi sai dai ka kashe ta battayarra.
Matsalolin ta'addanci a jamhuriyar Nijar wani abu ne da ya mayar da dubban yara marayu, waɗanda aka hallaka iyayensu a filin daga ko waɗanda aka tarar takanas a gida, in ji Madam Sulai Maryama Gambo, jagora a ƙungiyar MMD mata masu dubara.
Abinda suke nan ya ishi mutane, in ma su basu da mata basu da ɗiya, shi yasa suke wulakanta 'ya'ya mata. Ya kamata a huto a gwada musu cewa wallahi mace ce. Bale ɗiya mace wanda ko cikin Qur'ani ya zo cewa in an ka aihi ɗiya mace ɗaya biyu uku ka huta nan, wadda dukka riƙa har ta je da mutuncin ta gidan ta kai ɗan aljanna ne. A inda ake atak kenan iska akwai rayuwa. Duk sahiya huɗarɗar kake da zuciyarka, in ka ga ini kana fatar ka ga sahiya, in ka ga sahiya kana fatar ka ga ini. Cikin wannan tashin hankali mutane suke, in ana cikin tashin hankali ina zancen rayuwa. Kuma marayu ba sai an huɗi ba. Akwai matar soja da aka kashe mijinta, wallahi yanzu da ita da 'ya'yan wanda suke ƙananan suna nan suna karatun, tunda can ba biya ake ba. Waɗanda suka yi gaba duk sun bari sun shiga zuwa katako, suna da ko suna neman abin da suka ci. Uban ne dama in ya samu ɗan salar ƙinshi yake sa a yi karatu. Ita uwa Battada, tunda Battada kuma yanzu ga yara an bar mata cike da hannu, babu wani gudunmuwa ba komi, me kake so ta yi? Dole ta ɗora faranti bisa kai, ta riƙa asibinci tana zuwa katako tana sare-sare tana kawa tana saidawa.
Rahotannin yammacin Litinin 26 ga watan Nuwamba na cewa biyu daga cikin 'yan matan da aka sace a daren Juma'a 23 ga wata sun yi nasarar tserewa daga hannun 'yan bindigar da suka yi garkuwa da su. Shugaban reshen Alternative Espacitoyen a yankin Difa Mara Mamadu ya yi min ƙarin bayani.
To wannan 'yan matan biyu dai ƙananan yara ne, ɗayan mu shekaran ta 13 ma. Gudan dai tana shayarwa ne, har ɗayar ta an kawo ta har Difa ma. Don na yi tattakin ma ganin ta dai ban samun ba, ana cikin tambayoyi da abubuwa da ake suke mata.
Su waɗannan yara sun gudo ne ko kuwa a su 'yan Boko Haram ɗin suka sallame su ne?
Hakika kowa ma dai ya yi tsammanin kaman ko an turo su ne ko abin nan, amma ɗayar dai ta yi bayanin cewa tsallakowa ne ta yi tun da aka ɗauke su an tsallaka da su can bayan ruwa cikin Nijeriya. Ta nuna cewa dai ta tsallaka wani gida da aka sa su, da ta fito kuma tun da sun iya ruwa yara ne wanda suka tashi bakin ruwa kuma dubu ta yi kambi ta tsallaka ta fito shi ne dai labarin da ta bada.
Har yanzu dai ai babu kungiyar da ta tabbatar da cewa ita ta sace waɗannan yara ballantana a Santa Kameme ko suna buƙatar kuɗin fansa ko kuwa a'a.
To dama ba halinsu bane ba a wannan yankin in suka ɗauka su ce mun kungiya kaza ne muka ɗauka. Ko wane ne ma dai in ya ɗauka kawai yawanci duka ca suke dai muna buƙatan kuɗi kaza mu sake su. To wannan ma dai ɗaukan da aka yi dai ana tsammanin Boko Haram kamar dai yanda su ne dai suke shawagi a wuraren nan.
Zaman ɗarɗarɗin da aka shiga a yankunan da ƙungiyoyin ta'addanci ke cin karansu Baba Baka ya sa wasu iyaye a karkara so maɗari-ɗarin sanya 'ya'yansu aikace-aikacen da a can baya yara musamman 'yan mata ke yi domin walwalar iyali.
Ka san wannan dajin namu kuma ƙauyuka ne yawanci duka mata irin shekara 10-15 wannan su ne suke fita su je ko rijiya ko su je ko ɗaukan itce da sauransu. Kenan in ya kai ana ɗaukan irin wannan abubuwan ka gani duka ƙalubale wannan halin tsardar nike da tsoro zai kawo. Kenan ba ma rayuwansu kaɗai ba rayuwar gida gaba ɗaya ma yana kawo matsala wannan abubuwan.
Dukkan wani yunkurin jin ta bakin mahukunta ya citira. Yayin da kungiyoyin kare haƙƙin jama'a ke ci gaba da kiraye-kiraye akan buƙatar ɗaukar matakan samar da cikakken tsaron da zai kwantar da hankalin jama'a a wuraren da ke fama da ayyukan ta'addanci a nan Niger.
Jama'a ta matsa ma gwamnati lamba saboda mi gaskiya gwamnati dan yana ga ana sa ido ana kallo. Ni gani nake ma ba sanan ga yin komi. Soja na mutuwa. Banda soja da ke mutuwa Kadiba ka gani yanzu an kai ga inda a ɗoki mutum a shiri da shi a ce sai ka ba da kuɗi kana da bakkara. Dan kana san dan uwanka hatta ruwa ake ana hada kudi ana biya ana amso mutum shin gwamnati shi menene yake nan ma yana yi bako in ka ganshi kana shakkun shi ko sayan ruwa ya shigo cikin gari ba da samata tunda irin wannan kauyukan ko bayan gari aka zo kakin su shigo cikin gari wani ya hita yaje gane su in yazo da gudu ya fadi ko ba a iya komi ba ana iya a gudu a tsira
ya kamata a yi bincike tunda wanda bai san ba wurin sosai sosai bai yiwuwa kawai mutum ya komo ya fito daga wani wuri ya zo cikin gari ya caɓe mutane hannawa ana kallo sai mutumin da ya san wurin mana hukuma ta tashi a san matakan da aka ɗauka kenan magana ta ƙasa ce.
Abinda ya faru a Tumur gobe ya faru wani wuri 'yan matan nan na fari sun ta yi ba a yi komi ba ga na biyu ba a yi komi ba kuma 'yan matan nan na fari ko 'yan jarida zan ba ku labari suna nan da ransu lahiyansu lau. Me mu dubtati bamu da makami bamu da komai a hannunmu makaminmu shi ne jarida shi ne mu gaya ma gwamnati ko 'yan jarida mu gaya muku ku watsaya shi a duniya muna roƙon gwamnati ya tashi ya tsaya ya diba wannan abun a yi maza-maza an ba haka ba jihar Difan nan za ta kubce mana an babu jihar Difa babu mu dubtati nawa kullum ana zuwa ana kashe mutane ana ɗaukar dukiyar mutane kuma ba a bamu ga bayansu ba mu ga komai ba in ba ta ɗauki matakan ta ba mu 'yan jihar dole mu akwai lokacin da dole mu sai mun ɗauki matakai.
Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata.
To da fata al'ummar Difa da dukkan sauran waɗanda suke fama da tashe-tashen hankula za su ga bayan lamarin domin walwalar iyali da kuma ci gaban ƙasa. Nan kuma za mu dasa aya sai mako mai zuwa idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin musulmin Muni Barma da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shiri da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya. Mata
to madalla har yanzu dai ga alheri za ta kawo labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana jiya Laraba cewa ba za a kawar da shakkun yiwuwar yiwa shugaban yaƙin neman zaɓensa shekara ta 2016 Paul Manafort afuwa ba. Trump ya shaidawa New York Post a wata hira da aka yi da ita da shi a fadar White House cewa bai taɓa tattaunawa akan yiwa mutumin ɗan shekaru 69 afuwa ba. Sai da ya ce ba zan kawar da waɗannan shakkun ba, menene zai sa in kawar da shakku? Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa jiya Laraba cewa bai ga wata alaka tsakanin sarkin Saudiya mai jiran gado Mohammed bin Salman da kisan da aka yi wa ɗan jaridan ƙasar Saudiya Jamal Khashoggi a ofishin jakadancin Riyadh da ke Turkiya a watan Oktoba ba.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can da hantsi za je mu dauke da wani shirin. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu mika ta'aziyya na rasuwar Malam Adamu Aliyu Maigora wanda Allah ya rasuwa a cikin dare jiya, kuma za a yi jana'izansa an jima kaɗan da ƙarfe 10 na wannan safiyar a Rigasa a Kaduna. Allah ya ji kansa da sauran magabata baki daya. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdul taimaka muka gabatar da shirin, da wanda kuma ya shirya ba da umarni Malam CD da injiniyanmu na wannan safiyar Mr. Kevin Baba ya komi kere ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai anjima.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.